Assalamu alaikum. Tun lokacin da gwamnatin APC ta shugaba Muhammadu Buhari ta kaddamar da shirin farmata kudin haram da albishirin samun al'adar kashi 5 cikin 100 na adadin kudin da aka samu. Mutane kan kawo korafin su kan fallasa irin wannan kudi ko ma sanadiyar samu makudan kudin, amma wa'in ma ba sa samun ladan ko kuma sukan rasa aiki ko dakatar da su daga bakin aikin. Shirin ciki da gaskiya zai duba akalla 1 zuwa 2 na masu korafin sun gano kudin haram, amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Kafin mu fara kawo muku mutum na farko da ya ikirarin fara gano kudi gabanin kaddamar da shirin, Dr. George Ugo, wanda ya ce ya gano kudin haram fiye da naira biliyan 400, amma bai samu la'adar kashi 5 cikin 100 da aka alkawarin ba. Ga ƙarin bayani ne yadda wannan shirin farmatan ya fara daga bakin mai taimaka wa shugaban ƙasa kan labaru, Malam Garba.
A wannan magana fa tana da ƙarfi sosai, kuma mu muna murna da cewa 'yan Najeriya sun karɓi wannan magana ta tona asirin barna ko satar dukiyar jama'a, wanda gwamnati ta yi alkawari na farko dai akwai kariya ga wanda ya kawo labari na gaskiya. Gwamnati ba za ta bari a cece ka don kai ƙaramin ma'aikaci ne ka tona asirin babba ko a ma'aikata cewa ya yi sama da faɗin dukiyar jama'a. Banda haka kuma akwai goro na albishir, wanda yake idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne, gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su, za a ba da tukuici na kashi 1 zuwa kashi 5 na abin da aka dawo da shi. 'Yan Najeriya sun karɓi wannan magana, wato irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai ƙara ko kuma tsegumin cewa wane ya taɓa kayan jama'a, wane ya zata, wato ita kanta shirin da aka yi wato na yanar gizo, wato sansanin yanar gizo, wato da adireshin da aka bada don ya karɓi, yanzu ta kife saboda irin tururuwa da aka yi mata. Amma an farfado da ita, kuma ana nan ana kokarin ma faɗaɗa, wato a ƙara mata ƙarfi, domin yanzu an fahimci cewa 'yan Najeriya da gaske suke yi abin, kuma gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari murna take, tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karɓa da aka yi wa wannan sabuwar manufa. Maganan a kawo rahoton sama da faɗi na dukiyar jama'a, ai wasu ma kyauta suke yi, ai ƙasar ake yi wa, saboda haka ba wai tukucin za a duba ba, kuma shi bace a 1 zuwa ko kashi 1 2 3 4 ko 5 a za a tattauna ne a ga irin gumin da ka sha. Akwai wanda zai zo ya ce a bani ni na ga kudin gwamnati guri kaza, ko a banki, ma'aikatan banki sun bada gudunmawa, an ɓoye su sun kai kaza shekara kaza, kuma wane ne ya ɓoye su, a bani rabi ko kuma gwamnati ku ɗauki rabi. To wanda ya ce a yi raba daidai da shi, ai ya so kansa daiwa, tun da abin nan na jama'a ne. Shi ya sa gwamnati ta ajiye ƙa'ida, sai a tattauna a ga irin gumin da ka yi wajen tona wannan abu, to sai a baka daidai iya wahalar da ka sha.
George Ubade wani mai bincike ne da ya ikirarin ya gano biliyoyin naira lokacin tsohuwar ministan kuɗi Kemi Adeyosun da tsohon babban daraktan DSS Lawan Daura.
Dr. George Ubo, I wish to humbly submit the services I have rendered to my fatherland Nigeria without compensation. I, George Ubo, traced 473.5 billion naira in 9 banks within 27 days in February-March 2016. Number 2, I, George Ubo, traced 1.993 trillion naira EFCC failed to remit to the federal government from inception to 2013. I, George Ubo, was engaged by the Governors Forum on the Paris Club debt judgment in 2014. I detected $478 million.
Bayan bayyana wannan labari a Turanci, na gano kuɗi fiye da naira biliyan 400. Mai taimakawa Ubo na musamman, injiniya Magaji Muhammad, ya yi bayani filla-filla akan wannan batu.
To ala hakika wannan al'amari da ban mamaki, mutum muhimmi wanda ya san aikinsa irin Dr. George Ubo, wanda a cikin kwana 27 kacal ya gano wa gwamnati zungurutun kuɗi har biliyan 473, wanda da an sace su babu hanyar da za a samu su, amma saboda ƙwararre ne ta ɓangaren gano kudade ta bankuna da kuma wurare daban-daban ya gano wannan amma abun mamaki a wannan gwamnatin da muke tunani gwamnati ce mai adalci tun ran 20 ga watan December 2017 ya wata sha a rubuta minister ta kudi ta ne da kudi matalakawa TSA shi kuma ta biya shi kudin sa biliyan 23.6 har yanzu ba labari wannan al'amari yana ba mamaki mun rubuta wa takarda ma attorney general a rubuta wa shugaban kasa takarda ba ta kai wajen sa ba to har yanzu al'amari mu mun rasa da zamu
inji ne magaji kafin ka cigaba sai ba mu labari ya gano waɗannan kuɗaɗe kuma sannan waye ya sa shi wannan aiki na gano waɗannan kuɗaɗe ne
wannan tun kafin wannan gwamnatin ta taho da policing whistleblower shi din nan shi ya bada yadda ake na yadda ake gano kuɗaɗe a ture na bangaren whistleblower policy a bada 5% Allah da ikon wannan gwamnati mai adalci ta dubi abin da ya ba su suka amfani da shi amma shi tun kafin a fara wannan policy din ya attorney general na kasa ya sa shi ya gano wa gwamnati kuɗaɗen su da aka sassace da sauransu bisa ga kwarewarsa a cikin kwana 27 kacal ya gano daga kuɗaɗen nan biliyan 473 makasar nan a bankuna tara amma har yanzu ana faɗe tashi ya kashe kuɗaɗen sama da miliyan 200 zuwa tafiya ƙasashe daban-daban daga America zuwa Middle East zuwa Europe ba inda bai je ba don ya saboda kishin ƙasa don ya gano kuɗin Najeriya da da su amma har yanzu aikin da yi har yanzu gwamnati bata waye shi ba al'amarin ya zama abin takaici babu daɗi
kuma ana abin da ake so a gane waye ne shin aikin sa kai ne ya sa kansa tun da ka ce dama kafin ma fara wannan aiki na kwarmoto ne shin shi ya sa kansa wannan aiki ne ko kuma wata hukuma ce ta gwamnati ta bashi wannan aikin ya gano waɗannan kuɗaɗen
a gwamnatin tarayya ce ta bashi ƙarƙashin attorney general na ƙasa AA malami ya bashi wannan abu ya gano kuma a cikin kwana 27 daga bankuna guda tara biliyan 473 da yan oriya a kai shi yana neman hakkinsa na 5% da shugaban kasa mai adalci ya alƙari domin da ya gano kuɗaɗen da aka ɓoye na gwamnati ya dawo masa da shi yana da kaso 5%
wato in haka ne kuwa faɗa mana waɗanne hanyoyi aka bi domin ganin a bashi hakkin nasa kuma ya zama yanzu ba a bashi ba
to hanyoyin da aka yi ba an gano wannan kuɗaɗen daga bankuna guda tara daga baya in aka nemi jinsu za a ji bankuna a DG na DSS ya samo ne din the executive na bankunan nan guda tara a oceans na DSS aka sa director operation ya musu tambayoyi akan wannan kuɗaɗen me ke tabbacin ya gano wannan kuɗaɗen na gwamnati ne aka sace yanzu aka gano ba ne da ba ya ake ciki aka bincika duka aka yi reconciliation account ya tabbata haka ran 20 ga watan December 2017 aka rubuta wa minista na kuɗi akan ta biya wannan kuɗin biliyan 23.6 har rana ta yau ba a biya wannan kuɗin ba.
Ba mu labarin yanzu ka ce ko da ke baka fahimci ba kace aka rubuta takarda zuwa ga ma'aikatar kuɗi ko ministry kuɗi ba waye ne rubuta takarda?
Director General ne na DSS na ƙasa ya rubuta takarda bayan ya gamsu da bincike da aka yi na reconciliation na account ba executive na bankunan nan baki ɗaya guda tara sun zo ofishin DSS ƙarƙashin director na operation Mr. Basi aka tabbatar aka sa a powerpoint ko wani account aka functioning ya nuna ga yawan kuɗaɗe ga wanda aka samo su gashi kuɗi suka amsa sunan su shikenan daga nan ya rubuta takarda ma minister ta ƙasa Mrs. Kemi Adeoshin akan ta ne da wannan kuɗi yau wata 8 da kwanaki har yau ba a neda ba to wannan al'amarin wannan abin ya mu kanmu da muka wannan abin guwanmu ya yi sanyi shi kaɗai wannan ofishin kurmaton bayani ya ci ƙarfin ministry guda uku in ka haɗa su kuma gwamnati ba ta ba su komi.
Wato bari ma mu gane dalla-dalla mana shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu shin kuɗaɗen na wani ɓangare ne kun yi bincike su waye ne suka je suka adana ko suka ɓoye waɗannan kuɗaɗe a waɗannan bankuna tare da kuke magana?
Yawwa waɗannan kuɗaɗe dukkan ma'aikatun gwamnati ne.
makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya da kuma yiwuwar samun ƙarin bayani daga sassan da hakkin hakan ya rata a wuyan su yanzu amarin Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfil Hashim kuma ke cewa muka san cewa lafiya.